بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء قبل كراتمنا لتاف المصباح السالك أتكلم فيكم مذهب المالكية إن شاء الله زام الدرسين 77 كما منا تكن باب الصيام واتو باب لك بياني أكان أبن دي شاكي أزم كون شو كون شانسا درسين دي غباتا من صياني أتكن بياني دنغاني دا أول نسكي وجب تأزم كما سكي إنغان تأزم wato shuruɗin da in an same su ne ake azumi yake zama wajibi ko kuma yake inganta. Mun yi bayani akan tabbatan wata Ramadan idan bai shiga ba azumi bai wajaba akan ka ba. Da kuma kasancewa mai azumin ya zama baligi kafin azumin ya wajaba akan ka. Ya zama mai hankali. Sannan ya zama musulmi kafin azumin ya inganta. Sannan kuma ya zama ya kwana da niyya, ya yi niyya tun cikin dare kafin gari ya waye, nan ne azumin sa zai inganta. Sau taimane ce, "Wasturi min talhaizi ƙabdal fajiri, wasabha ƙabdal gusli ba da fajiri, ba da tsohuri, watarki ikhrajin mani da'i, walƙai'i walmazwi awin jima'i, watarki hi isa la ma ta hallala, limi da tin au halƙila ka ihlila." Mane ce, "Wasturi da ishirai na ingancin azumi, ko na wajabcin azumi da inganci, wasturi akwai tsarkaka. Min kal haidi kamar daga haila qabla al fajri kafin al fajri ya fito, wato mace idan tana al'ada azumi baya wajaba akan ta, kuma sannan ko ta yi bai inganta ba bai yi ba sai ta sake ba mata Ramadan, dole sai ta tsarkaka daga wannan jini din qabla al haid qabla al fajri kafin al fajri ya fito, kafin al fajri ya fito ma'ana cikin dare kenan, ko kafin alfijiri da awa ɗaya ko da minti ɗaya kafin azumi zai wajaba akan ta. Wa sahha qabla al-ghusli ba'da dhuhri, kuma azumin yana inganta ba'da dhuhri bayan ta tsarkaka daga jinin qabla al-ghusli kafin wanka, wato za ta ɗauki niyyansa kafin alfijiri ya fito, amma ba wajibi ne kuma sai ta yi wanka kafin alfijiri ya fito ba, za ta iya wayan gari wato da ainihin wankan al'ada akan ta. Idan alfijir ya fito sai ta yi wanka, in kuma ta samu ta yi kafin alfijir ya fito ɗin shi kenan. A nan za ka ce "Wasturi min kal haizi", wato yana sai shigo da nifasi ne sai ce "Wasturi min kal haizi", wato ya kamata ya ce "Wasturi min al haizi" kawai, wato tsarki ko a ce tsarkaka, da wani ana nufin "Aturu" ana nufin ɗaukewan jinin kawai. An naƙa minar dani, to tsarkaka kamar daga haila kina ko ni abu da yake son ya ƙara shi ne nifasi, wato azumi baya inganta ga mace, baya zama wajibi a kanta sai ta tsarkaka daga jinin haila da kuma jinin nifasi, da jinin nifasi ke sa ya sa wannan kafin yake kal haizi. Wato wannan yare ne irin na malamin fiqhu, suna sarrafa larabci yadda suka ga dama domin su taƙaita maka lafuza wanda zai ɗauki ma'ana da yawa. Mai kuma ya ce "Wasturi min al-haidi wal nifasi", to wannan dogon bayani sai a ce "min kal-haidi", tsarki kamar daga haila, to kenan nifasi ya shiga shi ne jinin bibi. Wannan kuma a cikin littattafan fiqhu za ka samu irin wannan larabcin da yawa, kamar muktasar yana ɗauke da irin waɗannan da yawa, har kai tammanin ko kafun ɗin suna daga cikin kalman kuma alhalin ba kalmar ba ne. Min kal haidi sai ka ɗauka, to min ɗin ta shiga cikin kafin, don a ƙa'idar larabci min ba ta shiga harafi, tana shiga suna ne. Yasa da wani ce "Nazala min alal minbari", to ala ɗin nan ba ala ne na harafi ba, suna ne, ma'anansa fauka, ala min faukin minbari kenan, ya sauko daga saman minbari. To amma a nahwu ya kamata ya halatta abin nan, a fiqhu za ka iya yin wannan, ko kuma a waƙe, saboda ba ka da abin nan sakewa za ka iya ƙara wasu harufa da sauransu. Wanda aka kalhaidi, min kalhaidi ba ana nufin kalhaidi kalma ɗaya ba ne, wanda bai sani ba irin waɗannan ƙarin yana karanta littattafai sai tsammanin cewa ko kalman tana tare da wannan kafin ɗin ne, sai ɗauka ma ba kalman da ya sani ba ne, kuma alhalin an shigo da ita ne don a nuna maka wani misali ma zai iya shiga banda wannan kamar yana mai mulhatul irab yake cewa fa'lun qiyasu masdarin mu'adda min zi thalathatin karadda radda wa fa'ila lazimi babuhu fa'al kafarahin wa kajawan wa kashalal yace kafarahin wa kajawan wa kashal duka hudin nan ba ta cikin wannan harufa kafarahin ai farahin kawai yake ne wa kajawan jawan yake ne wa kashalan shalal din yake nufi kawai shi ma anan yayi amfani da wannan to abinda yake nufi tsarkaka daga jini al'ada ko tsarkaka daga jini wato ainihin fiki sannan tsarkaka daga jinin al'ada kuma ana samun sa da abubuwa guda biyu da jufuf ko kuma da alqasatul bayda aljufuf wato shine ke kasan kasanki wato ya zamana audugan da ta sa a farjin ta ko ni kelle wanda yake tare zuban jinin ya bushe babu jini a tare da shi shine ake cewa aljufuf wannan kuma tsarki ne na wacce bata dade da fara al'ada ba idan an samu wannan kawai azumi ya wajaba a kanta cikin dare kafin asiri ya fito babu alaman jini amma wacce ta fara al'ada ta dade tana yi to ita wannan ba wadatarwa sai ta ga alqasatul bayda wato wani farin ruwa ya fito mata yanin zai waye dan bushen kuma wani jini ya biyo daga baya to zuban farin ruwa shi yake nuna ta yi tsarki idan ta ga wannan kawai za ta tashi da azumin watan ramadan malai ce qabla alfajr in dai ta gan shi kafin alfajr ya fito الفجر انا نفسي الفجر السابق واتو الفجر وين يكي نغسيا با الفجر نقريا با دون الفجر كلا ديني اكوي مقريتي وين يكي فيتو واتن دوري سكين ديري سي كغا دان حسكي حسكي ابنا اغبا سي كي تماني الفجر يكتو دا غباتي دهو يبيو بايا وانا انا سي مسا الفجر الكاذي الفجر نقريا اكوي كما الفجر السابق الفجر نغسيا شين وين يكي فيتو دا حسكين to hasken karuwa yake yana fadi har gaskiya gari ya waye kawai hasiya ma mai gari wannan shine alfijir na gaskiya to wannan alfijir din shine in sai tsarki kafin sa dole ta tashi da azumi amma wancan kan cikin dire ne ko kafin sa ba sai tsarki ba za a ce yanzu a ga haukanta ba har sai idan alfijir na gaskiya wanda yake hana cin abinci idan mutum yana safur ya fito wani yace wala taqum bi awwali ma tarahu wa awwalu tali'in fajrun kadhubun kar ka yi wa mutum hukunci farkon ganinsa da za ka yi ka tsaya ka jarraba shi tukunna don alfijir na farko da yake fitowa makaryaci ne ba na gaskiya ba ne daga ba duhu yana biyo bayansa to shi ma mutum ka ɗauki zahirinsa kawai baka jarraba shi ba daga ba zai iya ba da kai to tsarkaka daga jinin al'ada sharadi ne na wajabcin azumi da ingancinsa haka nan ma jinin nifasi wato azumi bai wajaba a kanta ba lokacin da take al'ada mace kuma in tayi ma bai ba to amma bayan watan ramadan za ta rama wannan azumi shi kuma ramuwan sun ce bi amri ne dadi da sabon umurni ne kamar yadda ya tabbata a hadisin da imam muslim ya ruwaito daga mu'adha tace na tambayi aisha radiyallahu anha Allah ya yarda da ita fa qultu nace ma balul ha'idi taqdi sawm wa la taqdi salah sai take cewa aisha me yasa ni mai al'ada take biyan azumi ba ta biyan sallah ba za ta yi sallah ba za ta yi azumi ba amma bayan ta yi tsarki kuma sai ta biya azumi amma sallah kuma ba za ta biya ba me yasa sai Aisha ta ce mata a haruriyatun anti ke yar shi'a ne don yan shi'a zo ne wanda ko mace tana haila sai ta yi azumi tana al'ada za ta yi azumi to shi ne ya ce ke yar shi'a ne nisba ne zuwa ga wani gari wanda ya shahara da shi'a harur sunan garin sai ta ce lastu bi haruriyatin walakinni as'al ta ce ni ba yar shi'a ba ne sai dai tambaya nake yi ina neman ilimi ne to sai Aisha radiyallahu anha ta ce mata kana yi muna zalika fa nu'maru bi qada'i sawmi wala nu'maru bi qada'i salah irin hakan din yakan same mu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato al'adan mutazo bayan ramadana sai a umurce mu mu biya azumi amma ba a cewa mu biya sallah to kaga mai al'ada ba za ta biya sallah ba amma za ta biya azumi da wannan hadisi wanda yake ingantacce na Aisha radiyallahu anha to sannan malai yace wa sahha qabla al-ghusl ba'da al-fajr ba'da al-dhuhr idan sai tsarkin kuma wato al'adan ya dauke mata kada ce kuma to ai ban yi wanka ba ya zan yi ne tashi da azumi a'a ba sai ta yi wanka ba saboda haka za ta kullaniyan azumi ko da wato minti ɗaya ne al'adanta kafin alfijir ya fito ya dauke kaga ba sahur kenan to za ta tashi da azumi za ta tashi da azumi ba sai ta yi wanka ba wankan sai ta yi shi bayan me bayan alfijir wannan saboda hadisin Aisha radiyallahu anha da Ummu Salama suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'in kuma yaghtasil wa yasum hadisin Bukhari da Muslim dukkanin su mata ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Aisha da Ummu Salama suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan wayi gari da janaba kuma min jima'in na saduwa da iyalinsa ba mafarki ba kuma ya kafilu sannan sai ya wanka wa ya sumu ya azumi ya ci gaba da azumin sa kenan ma'ana a cikin wata Ramadan yakan sadu da iyalinsa da daddare sai kuma har alfijir ya fito bai yi wankan janaba ba kuma ya wankan janabansa bayan alfijir ya fito ya ci gaba da azumin sa to kaga al'ada ko jinin abunan haila da nifasi shi ma kaman janaba ne wankan haila da wankan nifasi da wankan janaba duk iri ɗaya ne to da haka kamar yadda mutum zai wayi gari da janaba ya ci gaba da azuminsa to haka nan kuma mace za ta wayi gari al'adanta ya ɗauke ba ta yi wankan haila ba ko nifasinta ya ɗauke jinin biki ba ta yi wanka ba kuma ta ci gaba da azumi wannan hadisin kuma ya shafi hadisin Abu Huraira wanda yake cewa man asbaha junuban aftara zalika al-yawm wanda ya wayi gari da janaba to a wannan ranan bai da azumi haka Abu Huraira radiyallahu anhu ya faɗa wannan hadisin an shafi aiki da shi da aka faɗa wa Marwan bin Hakam cewa Abu Huraira radiyallahu anhu ya ce duk wanda ya wayi gari da janaba bai da azumi kuma lokacin yana gwamnan Madina sai aika Abdurrahman ya ce ka je ka tambayi iyayen muminai wato matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha da Hafsa abunan da Ummu Salama shin wannan lamarin haka yake duk wanda ya wayi gari da janaba a rannan bai da azumi sai wankan janaba kafin alfijir ya fito ba shikenan ya je ya tambayi Aisha radiyallahu anha Aisha tace laysa kama qala Abu Huraira ya Abdurrahman ba kamar yanda Abu Huraira ya faɗa ba haka maganar take ba sai tace masa atargabu amma kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasna'u shi yanzu zaka kyamati abinda manzon Allah yake aikatawa mana manzon Allah sama yana wayan gari da janaba kuma ya ci gaba da azumin sa kai ka ce ba za ka yi ba kana kyaman hakan sai Abdurrahman yake la wallah ito wallahi ni ba na kyaman abinda manzon Allah ta sama yi sai aisha ta ce ashhadu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam annahu kana yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilamin thumma yusumu dhalika al-yawm sai na shaida akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana wayan gari da janaba daga saduwa da iyalinsa ba wai na mafarki ba sannan kuma ya ci gaba da ainihin wato azumin sa na wannan rana kaga wannan shi ya shafe wancan hadisin ila farkon musulunci hakan ake yi in ka wayi gari da janaba baka da azumi daga ba kuma aka soke aiki da wannan hadisi aka yi mutane sauki cewa in ka wayi gari da janaba ma zaka iya ci gaba da azumi da aka gaya Marwan bin Hakam cewa ga abinda Aisha ta faɗa ta ce ku je ku samu Abu Huraira yana gonarsa ku je ku same shi ku gaya masa ga abinda Aisha ta ce da aka gaya masa sai ya ce to dama ni ban ji wannan maganar daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akhbaranihi mukhbirun wani mai bada labari ne bani labari wannan hadisi wata riwayan yace al-fadl bin al-abbas shine ya gaya masa cewa manzo Allah ya faɗi wannan magana wata riwayan kuma usama bin zaid shi ya gaya masa manzo Allah ya ce wanda ya wayi gari da janaba bai da azumi ko da haka kenan shi ma ba ya ji direct bane wannan Aisha kuma radiyallahu anha ita kuma matar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ta fi mu sanin irin wannan hali ta fi kowa sanin irin wannan hali ko da ake nan don ka wayi gari da janaba ba zai zame maka wato ainihin matsala ba to haka nan wanda ainihin ta wayi gari da haila hailanta ya ɗauke ta wayi gari da wankan haila ko wankan biki ita ma babu matsala kamar janaba ne ta ci gaba da azuminta ta yi wanka ta yi sallah malai ya ce wa tarki ikhrajil maniyyi da'i wal qai'i wal madhi aw al jima'i yana daga cikin shurudin ingancin azumi tarki ikhraj al-mani wato barin fitar da mani adda'i mai kira amma nan sun al-mad'u wanda ake jawowa mutum ya jawo mani ko da ba ta hanyar jima'i ba to idan yayi haka azumin sa ya kare azumin sa bai zai inganta ba in ya fitar da mani a jikin sa mala yace wal qai'i da amai mutum ya jawo amai wal mazai ko ya jawo mazi ya ja sha'awa har mazi ya fita masa awil jima'i ko kuma ainihin jima'i ya sadu da iyalinsa to shi ma bai da azumi idan ya yi haka fitar da mani adda'i imma ya zama sifa ne na mai fitarwan shi ya kira mani wato da gangan yayi wasa da iyalinsa har ya fitar da mani ko da ba jima'i yayi ba to azuminsa ya kare azuminsa bai inganta ko kuma ya zama adda'i sifa ne na mani kenan almad'u mani ne mani an jawo shi ne ba rinjayen sai ba shi ya jawo mani to lallai mani ya karya fitan mani ya karya masa azumi saboda haka dai zama azuminsa bai yi ba na wannan ranar sai ya biya shi to amma sharadin fitan mani da zai jawo karya azumi ya zama bilazzatin mu'tada da gangan aka jawo shi kuma ya fita da jin dadi irin na al'ada shi ya motsa sha'awansa har ya jawo mani ya fita sai na wajen ta masa azumi amma mani da ba da gangan aka jawo shi ba wahala ne ta fitar da shi wannan bai zai ainihin wato karya azumi ba kamar yadda zamu karanta a can gaba wato mutum idan ya simbanci matansa ko ya rungume ta ko ya taba jikinta sai mani ya fito masa to ainihin azuminsa ya karye domin shi ya karya azuminsa da gangan wannan kuma saboda hadisi na Aisha wanda Imam Muslim ya rawaito ingantaccen hadisi Aisha radiyallahu anha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sa'imun wa yubashiru wa huwa sa'imun walakinahu amlakukum li irbi Aisha radiyallahu anha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sumbantan matansa alhalin yana azumi yana runguman matarsa alhalin yana azumi sai dai yafi ku mallakan bukatarsa wato ba kowa ne zai iya mallakan sha'awarsa irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to anan kaman Aisha tana nuna mana ya halatta mutum ya sumbanci matarsa yana azumi ko kuma ya taba ainihin jikinta to amma idan ya san zai iya mallakan sha'awarsa sha'awarsa ba za ta fito ba nan ne zai iya yin haka ne shi yasa tace manzo Allah ya fi ku mallakan sha'awarsa saboda ka zai iya tabawa sha'awarsa ba ta motsa ba wannan kamar yadda wani zai tambayi manzo Allah ta kuma yace ba ni labari idan mutum yana azumi zai iya sumbantan matansa sai manzo Allah ya ce yanzu idan mutum yana azumi ya kurkure ruwa a bakinsa azumin sa nan yace yace to haka shi ma wannan kina asali ba kai azumi idan mutum ya san hakan din bai zai jawo masa sha'awar da zai fidda wani abu a jikinsa ba shi yasa Imam Shafi'i yace al-qiblatu fi as-sawm laysa muharrama ala man lam tuharrik shahwatahu yace sumbantan mace ba haramun bane akan wanda sumbantan bai zai motsa masa sha'awarsa ba ya sumbance ta amma sha'awarsa ba za ta motsa ba ya halatta ko da yana azumi sai dai ce walakin al-aula tarquha sai dai abin da yake karkai ko da bai zai motsa maka sha'awar ma karka sumbanci matanka kana azumi yasa Imam An-Nawawi kuma sai ya ce wa amma man harraka shahwatahu fa hiya haramun fi haqqi duk wanda ya sumbanci matarsa sha'awarsa za ta motsa to haramun ne a haƙƙinsa shi ya sumbanci mata kuma idan mani ya fito to azuminsa ya kare azuminsa ya kare saboda haka kenan sai mutum ya kula cewa kada ya dinga taba iyalinsa a lokacin da wato ainihin yake azumi da sha'awa wannan yana faruwa galibi ga sababbin aure yanzu ga wani abin da Allah ya jarrabi mutane shine galibi sai azumi ya kusa ake aure dab da azumi za ga an tada aure wai kai azumi a ɗakin ta sai azumi kuma galibi matasa ne suke auren sati ɗaya kafin azumi sai yana da wuya a ce ba sa karya azumin su zai taba ta zai rungume ta saboda sabon shiga ne bai zai iya hakuri ba to ya kamata a kiyaye irin wannan garaya auren nan kafin azumi da watanni ya bi alheri akan dab da azumin na akwai hadari a cikinsa wannan sun sha ba da labari kuma suna zuwa su tambaya cewa ga halin da suke shiga saboda haka bai kamata ba to ala'ayi hali in an yi auren ma kafin azumin lalle mutum ya kiyaye domin kada ya karya ainihin azuminsa to ko sha'awarsa ma ta motsa malamai suka ce haramun ne balle tana ce ya fitar da wato wani abu a jikinsa ya fitar da wani abu a jikinsa wannan zai nuna cewa wato azuminsa ya karye wannan shine tarfi ikrajin mani da'i الداعي اي المدعو كي تجاو مني وانا من باب ادلاك اسم الفاعل بارادة اسم المفعول كافة اسم الفاعل كان في اسم المفعول مجاز المرسل لي واتو علم بلاغة علم البيان كما ان هناك تعداء المكارمة لا ترحل لبقيتها وقول فإنك أنت الطائم الكاسي فبني من كدي كذونا كي نتير واني مي أبنى مي تحني هنا نفن كي واند ذا عدنك تير دكيني أتفاتر دكي domin yana zagin sa ne ka zauna sai dai a ciyar da kai saboda kai ba za ka nemi kuɗi ba to sai yace alkafi yana nufin almakasu wanda ake ainihin wato tufatarwa wanda sutura ma sai idon an bashi to duk mutum da ya sabbaba fitan mani a jikinsa to to azumin sa wato ya kare kenan sharadin ingancin azumi kada ka fitar da wato ainihin mani kuma wajibin ka karama idan mani wato ainihin ya fito idan mani ya sannan ma ne yake wal qai'i da amai shi ma amai idan kai ka jawo shi to ya kare maka azumi sharadin ingancin azumi kar ka jawo amai amma in shiri jaye ka babu matsala wannan saboda hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Huraira da yake cewa man zara'ahu al-qai'u fala qada'a alaihi wa man istaqa'a fa alaihi qada'a duk wanda amai ya rinjaye shi to wannan babu ramuwa a kansa amma wanda shi ya jawo amai din kuma dole ya rama azumi dole ya rama azumi wannan hadisi ne wanda ashabu sunan suka rawaito shi Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da Imam Ahmad ingantaccen hadisi amai in kai ka jawo shi zaka biya azumin azumin ka ya kare zaka ci gaba da azumin a haka amma zaka biya ba Ramadan guda daya idan kuma yarin jaye ka ne ka ci gaba da azumin ka kuma babu ramuwa a kanka da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanai ce wal mazai haka ne shi ma mazi saboda hadisin da muka karanta da azumin Aisha da take cewa walakinahu amlakukun li irbihi wazalla fi mallakan wato sha'awan sa ko bukatan sa fiye da ku kenan idan sha'awar ka za ta fita ko da mazi ne ta gangan ka jawo azumin ka zai kare wannan matsalar malamai sun yi sabani sun ce baya karya azumi sun ce yana karyawa amma da ihtiyadi shine idan mani mutun shi ya jawo shi wato azumin sa ya kare zai rama don fita daga shakka amma in mazi kai idan mazi kuma zuwa yayi ba shi ya jawo shi ba mutun ne mai yawan sha'awa ya daga idon sai kalli wata mata sai mazi ya fito masa ko yayi magana da mace kawai mazi ya fito masa ko ya tina ya sadu da iyalinsa jiya mazi ya fito masa wannan babu azumi abinnan azuminsa bai karye ba wajibi ya rama ba amma in shi ya jawo ya taba mace ko ya ta magana na batsa har ainihin mazi ya fito masa to zai rama wannan azumi malai sai awil jima'i ko kuma ainihin wato jima'i shi ma barin sa wajibi ne kafin azumi ya inganta wanda ya sadu da iyalinsa da rana a watan Ramadan azuminsa ya karye kuma kafara ta kama shi kamar yadda zamu yi bayani akan kafaran da su zo a gaba kuma dalili cewa ba a saduwa da iyali da rana a watan Ramadan shine fadin Ubangiji subhanahu wataala da yace uhilla lakum lailatal siyami rafatu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna an halatta muku ku sadu da iyalanku a cikin azumi da daddare lailatal siyam iyalin naku matan naku tufafin ku ne sannan su ma ko din ma tufafin su ne ku tufafin su ne su ma tufafin ku ne anan da aka ce lailata siyami da daddare an halatta muku sadu da iyalinku wannan yana nuna kenan da rana ba a saduwa da su kuma da daddare ma an hana da daddare ma daga bayan isha in dai isha tayi mutum bai sadu da iyalinsa wato bare sa da ita ba a dare ma haramun ne ko kuma har bacci ya dauke shi ko da kafin isha in ya farka ba zai sadu da iyalinsa ba wasu sai suke dan lallabawa suna yi suna ha'in tankansu daga baya dai Ubangiji ta'ala ya sauko da ayat ya san cewa akwai masu ha'intan kansu suna yi a boye to amma yanzu Allah ya halatta muku za ku iya saduwa da iyalinku da daddare ko da bayan isha ne kuma ko da bayan kai bacci ka tashi to kaga amma da ranar kan hanin yana nan kenan na dare ne aka soke amma da ranar duk wanda ya sadu da matarsa ko ya sadu da wata mata to azumin sa ya kai kuma sawa'un anzala am lam yunzil ya fitar da mani ko bai fitar ba inda yayi jima'in azumin sa ya karye kuma akwai kafara a kansa sannan malai yace wa tarkihi isala ma tahallala li mi'datin aw halqila ka ihlila wa tarkihi kuma wajibi ne daga cikin shurudin azumi barin sa shi mukallabi kenan baligi mai hankali mai azumi ya bar isala sadar da ma tahallala abun da yake sauka li mi'datin ga uwar hanjin sa aw halqi ko makogoro duk abun da zaka sa shi wato a bakinka ko a hancinka ko a kunninka ko a idonka ya bi ta makogoronka ya shiga cikin uwar hancinka wato cikin cikinka wannan yana karya azumi duk abin da ya sauka cikin cikin mutum inda ya bi ta makogoro to wannan babu sabani a tsakanin malamai azuminsa ya karye kuma min ayyi manfabin dakala ko toke ko ba ya shiga zai iya shiga ta baki wannan shi aka fi sani al'ada to ya karya ma azumi amma duk abun da ka sa a bakinka sai ka tofar da shi bai shiga makogoronka ya wuce cikin cikin gaba wannan bai zai karya maka azumi ba duk abun da ka sa shi a idonka bai shiga makogoronka ba ya wuce shi ma bai zai karya azumi ba ko da maganin ciwon ido ne in ba a jin dakin sa a cikin makogoro ba a karya azumi ko ka sa abu a kunnen ka inda ya shiga makogoro ya wuce cikin ka azumin ka a kare ko a hancin ka ka tura shi a ta hanci ya shiga cikin ka dan idan mutum bai iya cin abinci a baki ba ana tura masa ta hanci to wannan yana karya azumi dole ka bar shigar da wani abu ta makogoron ka ya wuce cikin cikin ka to amma da malam anan da yace limi idatin sai ce au halkin kamar abu biyu ne kamar ya bambanta tsakanin shiga cikin ciki da kuma bi ta makogoro kina duk abin da zai bi ta makogoron ka ya shiga cikin cikin ka wannan babu misali duk malamai sun ce azumi na warwarewa to amma anan yana nufin koda bai bi ta makogoron ba in ya shiga cikin uwar hanjin ka cikin cikin ka to zai karya maka azumi kamar a tura shi ta dubura zai karya azumi amma wasu yau malamai sun tafi sai ya bi ta makogoro tukunna kafin yake karya azumi to shi yasa ya yake ihlila amma banda abinda aka tura ta kofan azzakari shine ihlil abinda aka tura ta kofan azzakari wannan ba zai karya azumi ba saboda in ya shiga ta wannan kofan ba dama ya shiga cikin uwar hanji sai dai ya sake fitowa saboda haka suka ce wannan ba zai karya azumi ba to amma sauran suna karyawa idan aka tura mutum ta hancinsa kaga shi ma kofa ne ana ce masa as-su'ud duk malamin sun yi jima'i yana karya yana karya azumi ko alwujur wanda za a tura mutum ta kunne tafi ta cikin wato makogoron sai wuce cikin sa su za ka kenan ka'ida na abun da zai bata ingancin azumi shi ne shiga ta makogoro ya wuce cikin cikin mutum shi zai karya masa ainihin wato azumin sa wannan saboda fadin ubangiji subhanahu wataala da yake kulu washrabu حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاقود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل كتي كشا cikin dare an ba ku izini kace abinci ka sha duk abin da kake har sai ka bambance farin zare daga baki daga fitowar alfijir ma'ana sai gari yayi haske saboda fitowar alfijir zaka iya gane wannan bakin zare ne wannan fari ne ma'ana sai alfijir ya fito kenan to sannan daga nan sai ka kame ka cika azumin ka har zuwa dare ma'ana har rana ta fadi ثم اتموا الصيام الى الليل لكن ان اتي da daddare ne aka baka daman ka ci abinci amma da rana kan ba a baka dama ba a baka daman ka ci abinci ba in ka ci kuma to azumin ka ya kare in ka ci da gangan ba da mantuwa ba zamu zo kan abin da ya shafi mantuwa to mun ce abin da ya shafi tura abu ko da a ce wani abu aka yi kaman ciyo ko kaman allura aka sawa mutum ta kofan azzakarin sa ba zai karya masa azumi ba saboda ba zai shiga cikin cikin sa ba wannan shi yake nuna allura da ake mutum da saboda rashin lafiya ba ta karya azumi a maka a hannu ko a maka a duwawu don ba ta makogoron ka za ta bi ta shiga cikin cikin ka ya maka azumi ba a marar lafiya alluran marar lafiya to amma idan alluran ana yin ta ne a matsayin abinci to wannan za ta karya azumi mutum ne baya cin abinci a kota za ake ce mata abun nan hukunatu tazbiya ko ibratu tazbiya wato al'ura ta ci ta cin abinci in an maka ita kaman ka ci ka koshi ne to wannan tana karya azumi kuma in lalura ta kama a yin sai a maka ita a watan ramadan din don ya zama lalura kuma in lalura yana sa ka ci abinci kuma ka rama to sai a maka wannan aluran kuma amma za ka rama wannan azumi za ka rama shi to haka nan ƙarin ruwa drip idan karawa ne na kawai don ka kara karfi ba a matsayin abinci yake a jikinka ba to wannan shi ma ba zai karya maka azumi ba an sa maka shi a jikinka zai bi jikinka shi ma ba zai karya azumi ba kaman kana da dan kana jin wani abin nan rashin lafiya haka amma za ka iya azumi sai dai aka ce kai ruwan jikinka ya rigu bari ya kara maka ruwa don ka samu karfi wannan karin ruwan baya karya azumi amma idan aka ce marar lafiyan nan baya cin abinci ta ce to a daura masa ruwa sai a daura wannan ruwan saboda ya tsaya masa a matsayin abinci to shi kuma wannan yana karya azumi ko za ka sai a duba an daura ruwan saboda me ne tunda ya tsaya a matsayin abinci to ai kuma ya zama abinci kenan ko abun sha shikenan ya karya azumi ba zai inganta ba da wannan amma in ba haka ba to shikenan azumi yana nan hantsinsa babu abin da ya taba shi saboda abin da aka dura marin ba ta makogoro ya bi ya tafi uwar hanji ba amma ya bi ta makogoro ya tafi hanji ko da dan kadan ne abincin ko da dan kadan ne ruwan to wannan yana karya azumi sannan male yace nisyanu zafil barbi yujibul qada kasabki min massa ka auta mazmaba nitiyanu za manta wannan wanne kenan cin abinci ko shan wani abun sha sai mutun ya manta fil fardi azmin farilla yace abinci sai ya manta azumi yake sai ci abinci azumin wata ramadan azumi na wajibi ko na bakanci ko na rana sai yace yujibul qada wannan yana wajarta ka biya wannan azumi idan a mazhabin malikiya idan ka manta azumi kake sai ka ci abinci ko ka sha ruwa ko ka sha lemo ko hura ko koko ko kunu to zaka rama bayan wata ramadan sai yace kasabki kaman ma rigage ne min mataka daga abin da yake aswaki da shi kana aswaki kana goge bakinka da aswaki sai ka haɗe itacen ko ka haɗe ruwan wannan itacen to shi ma azuminka ya kare auta mazmaba ko ko mutum ya kurkure bakinsa sai ruwan sai ya wuce cikin makogoronsa ya shiga cikinsa to shi ma karya masa azumi sai ya biya wannan azumi din bayan wata ramadan amma babu kafara tun da abin yarin jaye shi ne za mu dawo kan mantuwa a mazhabin malikiya cin abinci da mantuwa ko shan abinci da mantuwa yana bata azumi na farilla amma banda na nafila azumi na farilla amma banda na nafila baya batawa amma zance mafi inganci idan ka manta ka ci abinci ko ka manta ka sha ruwa ko wani abu ka manta azumi kake san da ka ci ko ka sha sai ka tina ko kana cikin ci ko kana cikin sha ka tina sai ka bari to azuminka yana nan sawa'un na farilla ne ko azumin na nafila ne duk dai ne saboda haka sai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai hadisin Bukhari da Muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu wanda ya manta cewa yana azumi sai ya ci abinci ko ya sha wani abun sha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika azuminsa ya ci gaba da azuminsa Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi wato ya samu gara basa ne kawai saboda haka ya ci ya sha ya manta azumi yake sai bayan nan sai ya tina to ya ci gaba da azuminsa kawai Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi kenan azumin ya inganta azumin ya inganta amma malikiya sai suka dauki wannan hadisi suka ce azumin nafila ne ba azumin farilla ba amma nan can da yafi inganci hadda farilla don azumin a wannan hadisin bai bambance azumin farilla da na nafila ba sannan kuma akwai hadisin da ya nassanta akan azumin farilla ma hadisin da Imam Hakim ya ruwaito da Ibn Khuzaimah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man aftara fi ramadan nasiyan fala qada alaihi wala kafara hadisi ne ingantacce manzon Allah ya ce wanda ya manta ya ci abinci ko ya sha wani abu a cikin watan ramadan yana mai manta cewa azumi yake ya manta ma azumi yake yi fala qada alaihi wala kafara babu ramuwa a kansa babu kafara to kaga da aka ce fi ramadan ai ba wani azumi da ake ramadan in ba na wajibi ba wannan shi yake nuna koda a ramadan ne wani ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi na a cikin watan ramadan yace na manta na ci abinci sai manzon Allah ya ce ka ci gaba da azuminka Allah ne ya ciyar da kai ya shayar da kai to zaka waɗannan hadisan da makamantansu sun tabbatar da cewa idan ka manta ka ci abinci ko ka sha wani abu kana azumi sawa'un azumin na nafila ne ko na farilla ko na ramadana ko ba na ramadana ba ka ci gaba da azuminka Allah ne ya ciyar da kai ya shayar da kai to da ka samu gara basa ne amma idan da gangan mutum ya ci abinci a wata ramadan ko a azuminsa da gangan ko ya sha wani abu wannan kan ya bata wannan azumi dole ne ya rama wannan azumi din kamar yadda muka karanta a baya kuma kamar yadda mafhumin wannan hadisin yake nuna ko waɗannan hadisin don cewa aka yi man nasiya wanda ya manta da gangan kuma zai rama kenan azuminsa wato ya ɓaci idan da gangan amma da mantuwa to babu ainihin dalilin da ya ce da mantuwa azuminka sai ka rama in na farilla ne sai dai da yin da suke nuna ba za ka rama ba azuminka ya yi to sai malam ya ce ka sabti kamar rigage min mataka daga abin da yake aswaki da shi idan kana aswaki sai itacen ya zarke cikin makogoronka ya wuce cikinka azuminka ya karye shi yasa mai aswaki muka ce mai da hankali a wata ramadan wasu malamai ma sun ce karye da danyen itace kuma idan zai yi aswaki mai tsafta kamar yadda ake yin brush ka zauna ka goge da aswakin ka goge haƙorinka kana tofar da yawun a ƙarshe ka kurkure bakinka ka ajiye aswakinka kamar yadda mai brush don ya sa mai zai zo ya goga ya goga ya wanke ya kurkure bakinsa ya ajiye to irin wannan wato ainihin aswakin za ka yi aswaki mai tsafta kenan amma ba wanda zaka yi kana cin itacen kana haɗe dottin ba, wannan aswaki ne mara tsafta, wanda wasu kuma suna fahimtan kamar irin wannan aswakin shine sunna. Sai kuma yana ta yawo da aswaki a gari kan titi, yana ta goge a korinsa, yana cikin kasuwa haka ko ina da aswaki a hannunsa da aswaki a bakinsa, bakinsa duk yayi daga daga da wannan dukkin ainihin itacen. Wannan kazanta ne ba tsafta bane, kuma kana tafiya kana ta tofar da yawo akan hanya, kana ta tofar da yawo gaban mutane, kace wai kana tsafta, ina tsafta take a nan, ka koma gefe, ba hana ka yawo da aswakinka duk lokacin da ka bukata, ka koma gefe ka goge ka goge ka goge hakorinka, ka kurkure bakinka, hakorinka ya fita tsaf, shikenan sai ka kurkure bakinka ka maida aswakinka ka sashi a cikin aljihunka. In bukata ta sake kamawa saboda zaka yi sallah ko zaka yi alwala ko bayan ka ci abinci ka sake ka maida aswakinka a aljihunka, wannan shine aswaki na tsafta, kuma shine wanda da zaka iya ba zaka hade shi ka karya azuminka ba. Amma yawo da aswaki kana ta gogawa a cikin jama'a duk inda kake, to gaskiya wannan babu tsafta a ciki, kuma ina tsoron ma hakan din ya sa maka riya, ka dinga nuna cewa kai mai dabbaka sunna ne, kaga wannan shaidan sai wasa da hankalin ka ya bata maka ibada ka. Don aswaki ibada ce mai daraja kwarai da gaske, mun fada a baya, yana jawo yardan Ubangiji subhanahu wataala, kuma yana tsarkake baki. Allah yana yarda da mutum yana aswaki, to kai mai tsafta. Sannan haka nan idan mutum yana kurkure bakinsa, shi ma sai ruwa ya wuce masa, ko yana shakawa a hanci ruwa ya wuce masa, wannan shi ma azuminsa ya karye. Ai kaga nan ba wai ya manta cewa azumi yake bane, a ruwan ne ya rinjaye shi. To shi yasa idan kana azumi, in za ka kurkure bakinka sama sama za ka kurkure, kar ka kai matiƙa domin zai iya wucewa. Haka idan za ka shaƙa ruwa, kar ka kai matiƙa kar ya wuce ka je ka karya azumi. Abin da yasa kuma azumi yake ɓaci da waɗannan abubuwan da na faɗa, aswaki ko kuma kurkuren baki ko shaƙa ruwa, saboda hadisin da yace in ka manta ka ci abinci ko ka sha ba za ka rama ba, ya taƙaita akan mantuwa ne. Wannan kuma ba mantuwa kai ba, abun ne ya rinjaye ka, kai ne ka tsura ruwan har ka kai shi can ƙarshe har ya wuce, kai kai wasa da aswakin har ya je wuce maka. Kaga wannan hadisi kuma ya ce akan mantuwa, wannan kuma ba za a ce masa mantuwa ba, don ka san azumi kake yi abun ya shiga, to azumin ka ya karye. Ba mu samu hadisin cewa idan ruwa ya rinjaye ka ka hadiye shi ko wani itace ko abinci cewa ba za ka rama ba, a'a in ka manta azumi kake yi ne muka samu hadisi. Kuma sannan manzo Allah ya sama ai yayi ta kashedi a cikin wato ainihin abun nan hadisansa, yana cewa wa bali filistin shaqi illa an takuna sa'ima, ka kai matiƙa wajen shaƙa ruwa in za ka yi azumi, abin da za ka yi alwala sai dai in azumi kake kar ka kai matiƙa, saboda mai kar ka karya ainihin wato azuminka, karka karya azuminka. Wannan hadisi ashabu sunna sun rawaito shi, kuma ingantaccen hadisi, saboda babu dalilin da zaka ce ba za ka rama wannan azumin ba. Kuma dukkan malamai sun yi ijma'i, idan mutum ya tura wani abu a hancinsa to azuminsa ya kare, balantana kuma idan ya tura shi ta bakinsa, ka tura a hancinka ya wuce cikinka, balantana ka tura a baki, saboda haka wannan ba mantuwa kai ba. Hadisin da muke da shi kuma hadisi ne na mantuwa, ba na rinjaye ba, kai kai yanda abun ya rinjaye ka da kai a hankali mana, saboda haka sai ka rama azumi, sai dai babu kafara tun da rinjayenka abun yayi, saboda haka mutum sai ya zama alhazar, ya dinga kaffa kaffa idan yana azumi wajen kurkuren baki ko aswaki ko kuma wajen shakarwa a hanci. Sannan ma yake wa shakku fil fajri aw al ghurubi aw ibtila' al balgham al maghlubi أو آمدا في النبل فترا حرما ولو عليه بالثلاث أقسم. ما لقيته والشك هكذا كنت في الفجر أتكن واتو الفجر يا بيتو كوبي بيتوبا ما لقيته شمعنا كري عزمي أو الغروب كوكما شكا واتو كنا كنت كو الفجر يا بيتو كوبي بيتوبا تكتي أبنتي شمع كري عمك عزمي يتي أو الغروب كوكما تنينا شكا ram abun nan rana ta fadi ko bata fadi ba, kawai sai ya bude baki, ta shi ma bai da azumi, ya karya azuminsa, ka bari ka samu yaqini tukunna. Aw ibtila'il balghamil maghlubi, ko kuma haɗe albalghami majina almaghlubi a murin jayi, da gangan ka haɗe majina kaki kenan, to shi ma wannan ina karya mutum azumi. Wato ibtila' da ainun ina nufin haɗe abu, ibtala'ahu, amma ibtila' da hamza wani yana nufin bala'i, jarrabawa kenan, ibtalahu law Allah jarrabe shi ne ibtila'i, amma da aini yana nufin hadewa. To shakka a fetuwan alfijir mutum bai tabbatar da ya fito ba ko bai fito ba sannan sai ya ci abinci idan daga baya ya bayyana maka lokacin da kaci alfijir din bai fito ba ka ci gaba da azumin ka yayi kai shakka ne daga baya bayyana maka lalle lokacin da kacin asai ba lokacin alfijir bai fito ba ka ci gaba da azumin ka yayi idan kuma aka ce maka alfijir ya fito lokacin da kaci lokacin da kake shakka to nan kuma baka da azumi a mazhaban malikiya baka da azumi sannan haka nan faduwar rana idan kana shakka ko ta fadi ko bata fadi ba sai ka ci abinci to shi ma baka da me baka da wannan azumi wato kai bude baki ka tsaya mana rana ta fadi sai ka samu yaqini tukun wannan kuma shi ma idan daga baya ya tabbata cewa ranar ta fadi kaga azumin ka ya je in ya tabbata bata fadi ba kuma to shi ma za ka rama wannan azumin to wannan shine mazhabin malikiya amma wasu sun bambance guda biyun suka ce in shakka ne na ketowan alfijir kai wato ya fito ko bai fito ba sai ka ci abinci daga baya bayyana alfijir din ya fito ka ci gaba da azuminka amma in shakka ne na rana ta fadi ko bata fadi ba sai kai bude baki ya tabbata bata fadi ba to azuminka karye sai ka rama wannan azumi saboda sun kafa dai da wata ka'ida da take cewa al-afdu baqa'u ma kana ala ma kana asali shine duk abun da yake nan ya zama yana nan sai ka samu yaqini baya nan tukunna to yanzu dare ne kaga shine yaqini amma shakkan alfijir ya fito ko bai fito ba to ai wannan wani abu ne da yake zuwa ba shine a yanzu ba to in kai shakkan sa kawai kaman ma bai zo bane al-aslu fil umuri al-ariza al-adam asali duk abun da bidirwa zai zama babu shi sai ka samu yaqini to sai kai shakka ko ya fito ko bai fito ba ka da yaqini sai kai bude bakin ka kawai azumin ka yayi ko da daga baya ai kai safur din ka azumin ka yayi ko da daga baya ya bayyana maka cewa ka tine bayan alfijir ya fito saboda kai aiki da iya ilimin ka ne wanda ya kake tare da shi a yanzu to amma idan shakka kake rana ta fadi ko bata fadi ba to al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana asali kana cikin yini ne faduwar rana daga baya zai zo to ya za ka yi amfani ka bar asali ka yi amfani da wani abu wanda ba asali ba nan kuma dole sai ka rama wannan azumi al-aslu baqa'un nahari hatta yutayaqqana al-layl asali wanzuwan yini sai an tabbatar da dare ya shigo ne za a ce dare ya shigo to ina ka tabbatar za ka ci abinci ka bari sai ka samu yaqini sai ka dakata sai duhu ya yi sosai in kana shakka sai ka ci abincinka ko ka tambaya to sai kai ganganci kaci to wannan sai ka rama wannan azumi babu sabani shi wannan ko da haka mutum da ya sai kaffa kaffa a sahur ɗinsa ko a ainihin wato bude bakinsa wannan duka dai saboda ubangiji ta lace kulu wa sharabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aqwad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl dai dare ne kawai aka baka dama ka ci abinci amma da rana daga fitowar alfijir har rana ta fadi ba a yadda ka ci wato ainihin ba a yadda ka ci abinci ba sannan da yace a ibtila'il balgham al-maghlub ko kuma wato mutum ya haɗe majina wanda tarin jaye shi to shin azumin sa ya karye ko bai karye ba ko kuma wacce aka rinjaya majina don bai da yake alghali sai zama majina mai tarin jaya wato da gangan kenan zaka iya tofar da kakin sai ka haɗe shi to nan ne azumin ka ya karye amma in kakin rinjayan ka yi azumin ka bai karye ba wannan zance mafi in ko da da gangan ne ka haɗe kaki ko majina azumin ka bai karye ba wannan shine alqaulul mu'tamad hatta a mazhaban malikiya zance da yafi inganci a mazhaban malikiya shi ma azumin ka bai karye ba me yasa kaki da majina yawo ne ai ba abinci bane yawo ne kuma daga cikin ka fito don ka mai da shi babu wani damuwa ba abinci bane yanzu kamar amai kaga abinci ne ya fito maka in ka mai da shi azumin ka sai karye amma yawo fa da majina dama ya kowa halatta ya haɗe yawo to majinan kuma yawo ne asalin ta to da haka suka ce baya karya azumi kuma ko da da gangan ne mutum ainihin ya haɗe ballan tana a ce a bisa kuskure malai ta au amidan fil nafli fitran hurrima walau alayhi bi talaqi uqsima au amidan ko kuma mutum da gangan fil nafli azumin nafila fitra ya karya shi to sai ya rama shi kuma hurrima an haramta masa ya karya azumin nafila da gangan kuma walau alayhi bi talaqi uqsima walau uqsima ko da an rantsi alaihi akan sabi talaqi da saki ko da mutum yace idan baka karya azumin nan ba mata ta tasa ko ya sa masa abinci in baka ce bai ce matar ta tasa ko to haramun ne ka ci wannan abincin kuma idan ka ci azumin ka ya karye wannan zance mafi inganci duka wayannan ba haka bane wayannan zance mafi inganci shine mai azumin tadawwu'i ya halatta wato ya karya azumin sa duk lokacin da ya ga dama, duk lokacin da ya ga dama. To dama asali ba wajibi bane kai azumin ai, to sai ka fara shi shikenan, kuma kana da yancin, kuma ba za ka ciki ba, za ka me ba, ba za ka cika shi. Wa in kana akwai ayar alqur'ani da take nuna duk wani aikin da ka fara kar kai da ka bata shi, wala tubdilu amalakum, kada ku bata ayyukanku. To amma akwai dalilai da suka ware wasu ayyuka ko da ka fara zaka iya batawa, zaka iya batawa. To daga ciki akwai ainihin azumi, shi azumi an samu takhsisi, an samu yanzu idan ka kabbara nafila raka'a biyu sai mu ce kada ka, kada ka bata ta da ganga, saboda wala tubdilu amalakum. Mun samu kuma wani hadisi da ya rangwame cewa in ka fara nafila ka warware ta kawai ba za ka yi laifi. To amma azumi an samu hadisai ingantattu, daga ciki akwai hadisin Ummu Hani ir uwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dakala alaiha fada'a bi sharabin fashariba thumma nawalaha fashariba. Manzon Allah ya shiga wurin ta yace kina da wani abun sha, sai ya bata ta bashi kai ya sha, sannan ya mika mata ita ma ta sha. To da ta sha faqala, sai ta ce ya rasulullahi amma inni kuntu sa'imatan, ni fa azumi nake yi, da na kasance azumi nake yi, wato tana azumi na nafila, kuma da manzo Allah ya sha ya mika mata kuma sai ta sha, kuma san da ta sha din sai take tambaya fa yanzu azumi take yi, to yaya azuminta, abinda ta aikata haramun ne ko halal, me yasa bata tambaya ba kafin ta sha, me yasa da aka mika mata wata ce ya rasulullahi azumi nake yi sha farkar isha, me yasa? Saboda tana gaggawa ta samu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya sha abu ya rage ya baka ka sha, ka tsaya kana wani inda inda kaga inda manzo Allah ya sa bakin, sannan za ta sa bakin ta wurin ta sha, ta samu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa kawai wannan neman wannan albarkan ma ya mantar da ita ta tambaya ma cewa ya halatta ko bai halatta ba, sai daga baya tukun ta ce to amma fa ya rasulullahi ni na kasance ina azumi ne lokacin da ka bani na sha wannan abu, sai manzo Allah ya ce afsa'imul mutatawwi'u aminu nafsihi in sha asama wa in sha afara, me azumi mai tadawwi ba na farilla ba, aminu nafsihi amintaccen kansa ne, a wata riwayan amiru nafsihi shine mai jagorantan kansa, in sha ga dama ya ci gaba da azumin sa, wa in sha afara in ga dama ya karya azumin sa, ba sai dole ya ci gaba da azumin ba. Wannan hadisi Imam Tirmidhi zai rawaito shi, kuma ingantaccen hadisi ne. Kaga kenan tunda kana da abun nan jagorancin kanka kenan ba dole sai ka ci gaba da azumin ka ba, haka kawai kai nafila haka ta kai bari ci abinci ko in ka samu abinci. Ai mun karanta a can baya hadisin Muslim wanda manzo Allah kuma ya shigo gida yana azumi, yace akwai abinci aka ce babu, sai ya to ina azumi na, ya ci gaba da azumin sa, ya sake dawo akwai abinci aka ce an samu haita, sai ya ce ku bani, sai aka bashi yace da kan azumi nake yi, amma sai ya ci kuma ya karya azumin sa. To kuma manzo Allah ma karya azumin nafila da gangan ballanta na kai, to kaga ya halatta kin almutaqawi amiru nafsi in sha asama wa in sha afara. To kaga kenan ba haramun bane mai azumin tadawi ya ainihin ci wato abincin sa, ya karya azumin sa, zai iya karya. Sannan nan malikiya suka tsananta suka ce walau alaihi bi talaqi uqsima, wai idan ka je wajen mutum sai fito da abinci ba ko shi bai san azumi kake ba, sai kawo maka abincin, sai kace ni azumi nake, sai ce wallahi sai ka ci, wallahi sai ka ci, in baka ci ba mata ta ta saku, ya faɗi haka. Ka san in bai ci ba fa mata san ta saku, wai ke suka ce ko hakan in ne karkace matar san ta je ta saku, haramun ne ka ci ka bari matar san ta saku, kaga ba tausaya ba ba idan ba ji tausayin sa ba. Alheri ya niyan yi, alheri ya niyan yi, tare da cewa babu dalili a kansa, kuma ko da akwai dalilin ma ai sai a duba barnan wace ta fi girma, da in karya azumin da ya take matar sa wace barna ta ai take matan nan zai fi zama barna. To balantana kuma ga dalili ma cewa kana da yancin ka karya azumi, kuma gashi hadisai suna kwadaitarwa, idan kwadaitarwa in dan uwanka ya rantsi sai kayi abu, to kai wannan abun matukar ba za ka cutu ba, domin ka samu ka kukutar da shi kar yayi kafara. To wannan kuma ba ma rantsuwa kawai ba, matar sa ne ma za ta saku gaba daya, kila kuma saki na uku ne, dama yayi guda biyu kaga ba ran ta za ta dawo kenan. To ya kamata ya zama akwai dan sassauci mana cikin al'amari nan, an tsana ta kwarai da gaske, zance mafi inganci bai kamata wato ainihin bai ci wannan abincin ba, tunda nafila yake ya ci abincin sa kawai. Sannan malam yace wala qada fi ghalibin min madai aw qai aw min balghamin aw mani wala dhubabu ghabrati tariqi aw sani al-jiffi aw al-dafiqi. Malam yace wala qada babu ramuwa ramuwa bai zama wajibi ba sai galibin amarin jayi min mazai na mazi wato mazi yarin jayi ka kallima sai ko kai wani tunani sai mazi ya zo maka kanka ankara to babu ramuwa azumin ka yana nan kuma wannan duk malamai sun ijma'i akan wannan au kai in ko amai yarin ka baka da lafiya kai amai kuma baka haɗe komai ba to wannan shi ma azumin yayi ka ci gaba da azumin ka saboda hadisi da kuka karanta azumin man zara'ahu al-qai'u fala qada'a alayhi duk wanda amai yarin da yake ba sai ya rama ba amma fa man istaqafa alayhi al-qada' duk wanda ya jawo amai kuma sai ya rama saboda haka abinda zaka kula da shi kawai shine karka haɗe amai din in ya fito maka dukka zubar da shi gaba ɗaya ka kurkure bakin ka ka wanke to shikenan duk wanda ya fito a bakin ka kamai da shi in wani ya zo tsakiyar makogoron ka ya koma wannan bai karya maka azumin ka ba sai in ya fito bakin ka ne ya sake komawa sai ka ci gaba da azumin ka sai ya ce au min balgani ko kuma majina tarin jaye ka shi ma babu ramuwa a kanka to ai mun ce ko kai karin jaye majinan ma ko da gangan babu azumi ya ce au mani ko kuma ainihin mani yarin jaye ka kawai ka kalli wata mata sai mani ya fito maimakon ma mazi ko kai wani tunani haka yarin jaye ka ba kai ka jawo shi ba ba kai ka jawo sha'awan ba to shi ma wannan babu me babu ainihin biyan azumi wannan kuma saboda dan adam bai da dakal a wannan wuri abun ya zo maka ne ba kai ka jawo shi ba duk wanda baka jawo shi ba ba za a maka hukunci a kansa ba wannan kamar mai mafarki ne idan mutum ya kwanta da rana yana bacci sai mafarki yana saduwa da mace yana jima'i ya tashi gashi ya jika wandon sare ya fitar da mani babu ramuwa a kansa azumin sa yayi kuma duk malamai sun yi ijma'i akan wannan babu sabani tsakanin malamai wanda ya mafarki yana azumin sa yayi ya ci gaba da azumin sa me yasa ba shi ya jawo kansa wannan mafarkin ba to su ma waina wa ba kai ka jawo kanka ba to da haka zaka ci gaba da azumin ka qala yati wala zubabu ghabrati at-tariqi aw sani'i al-jibsi aw ad-daqiqi wala zubabu haka nan babu ramuwa wato ga ainihin kuda wanda ta zo ta zarke cikin bakin mutum ta shiga cikin sa nan yace wala zubabu babu kuda yana nufin wala qada'a fi sab'i zubabi babu ramuwa idan kuda ta riga ya cikin bakin ka ka bude baki ka kana magana fa kuda sai ta shiga ta je ta wuce makogoron ka ka haje ka ci gaba da azumin ka ba kai ka jawo shi ba wannan abu ne da yafi karfin ka abu ne da yafi karfin ka ba kai ka sa azumin ba kai ka sa kudan a bakin ka ya zarce ba to kaga wannan babu me babu ainihin biya ka ci gaba da azumin ka sai malai yace zabrati tariqi haka nan kura na hanya shi ma babu me babu biya kana tafiya a hanya aka tada kura ya dinga shiga hancinka da bakinka har kana jin samu kokoro har ya wuce shi ma ba za ka rama ba to da wannan duka ba abu ne wanda kawai ya same ka ba kai ka jawo shi ba kuma kiyaye irin waɗannan abubuwan yana da wahala musamman a garuruwa waɗanda suke ba a daddabe ba kuma ka'ida ta fiqh shine al-mashaqqatu tajlibu at-taysir wahala yana jawo sauki idza zaqa al-amru tasa wa idza tasa ba in abu ya kunci sai a yalwata to da haka irin kuda ta zo fa wata shiga ko wani kwaro ko irin sauro haka ko wani kura haka ya shiga hancinka da bakinka ko a mota ko makamancin wannan duka wannan amma ka rangume ka ci gaba da azuminka kamar nan zaka ga malam yayi wani irin larabci yace wala zubabu ghabrati tari sai ka dauka kaga zubabu mudafun ghabrati mudafun ilai sai ka dauka abu guda daya yake nufi ko ba haka bane idan a zahiri larabci ne sai a ce wala zubabu ghabrati tari wato kuda ta kurar hanya ba ta karya azumi amma yana nufin kudan daban kuran daban yake nufi wato yana nufin wala zubabun wa ghabratu tariqi to amma baitin zai karye shi yasa yake wala zubabu ghabratu tariqi wannan na ga muku masu malamin fiqh da kuma masu wato baituttuka suna da yanci su sarrafa larabci yadda suka ga dama saboda me saboda su takaita lafuzan fito musu da wannan ma'ana wa ja'izun fi san'ati shi'ri an yusifa sha'iru ma la yansari to da ka kura na hanya ba matsala ba sai ce ausani aljibsi ko kuma mai san'anta farar kasa shine aljiru ko sun ce siminti da siminti ake masa jissu wato wanda yake sana'ansa shine ya dinga dauko farar kasa yana fasawa ya mai da ita gari saboda ai fenti na garu kaga za ka dinga shiga hancinsa da bakinsa wannan bai karya masa azuminsa ba ko kuma siminti yake san'antawa yana fasawa yana tankadewa shi ma nan idan ya shiga cikin hancinsa da bakin sai wuce makogoron sai wuce cikin sa shi ma babu ainihin wato matsala haka nan ma wanda yake sai da siminti din ko yake sai da farar kasar shi ma bai karya masa azumin sa ba mala yace awi daqiqi ko kuma mai sana'an gari imma ya zama mai nikan inji yana nika kura na tashi, kura na garin yana tashi yana shiga bakinsa yana hadiyewa, wannan babu matsala ne, ba da gangan yake hadiyewa ba. Haka nan wanda take tankade wato gari, kamar mace a gida tana tankade gari, shi ma wannan kuran garin yana shiga cikin wato ainihin hancinta, wannan shi ma babu matsala. Ko mai sai da garin shi akan kansa yana aunawa yana sayarwa, shi ma wannan babu damuwa. Ko kuma wato mace ta yi surfe tana tankade, ko tana fita dusa, ko ta yi sussuka tana sheki ainihin kaikayin yana shiga bakinta da hancinta ya shiga cikinta, wannan shi ma bai karya mata azumi ba. Saboda duk wannan abubuwa ne wanda suke faruwa ba kai ne ka jawo su ba, shi yasa shari'a ta yi rungume, ba za a ce ya karya maka azumi wajibi ne karama ba. Za mu tsaya a nan, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Tambayar farko yace, mallam yar uwata ta tambaye ni, an yi mata tiyata lokacin da za a yi bata da tsari, bayan ta fara warkewa amma ba haka, shin za ta iya alwala ta yi sallan? Tambayar da ta masa kuma sai nace mata ya wadatar. Daga baya sai na fahimci taimama ya kamata ta yi, kuma ta yi ta alwala a hakan wajen tsawon wata biyu. Yaya matsayin sallolinta, ni kuma mai matsayin ansar da na bata bisa kuskure ko rashin sani?
Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ma'ana kenan akwai janaba a jikinta, ko kuma ta dauki al'adan ta dauke ba kai sarki ba. So in ba za ta iya taɓa ruwa ba saboda tiyata, taimama ne ya kamata ta yi ɗin. Kuma kamar yadda ka faɗa, ka ba ta ansa bisa kuskure da kake ta yi alwala, amma daga baya ka gane sai ka gyara mata idan har ba ta warke ba har yanzu. Sannan kuma duk sallolin da ta yi na tsawon wata ɗayan nan sai ta rama su, za ta rama su, domin taimama ita ne take iya ɗauki janaba, amma alwala ba ta ɗauki janaba. So kuma ramawa ba wani iskali, maimakon nafilan da za ta dinga yi sai ta dinga ramuwa a cikin wata ɗayan, da in Allah ya da ko da kaɗan za ta iya rama sallolin gaba ɗaya, sai ta zakatar da nafilfili sai witiri kawai da kuma raka'atul fajiri, sai ta dinga maimaita ta rama sallolin da suka wuce mata. Na'am.
Wannan kuma yake cewa, mallam wai sayar da fatar jaki halal ne? Sannan kuma fatar mushen dabbar da take halal kamar rago ya halasta mutum ya sayar da ita?
To farko dai jaki na najasa ne, hayyan abin nan idan ya mutu, ko da aka fatar sama na najasa ne, bawon kayanka ko baka yanka ma, ko da aka sai da fatar jaki haramun ne, saboda najasa kake sayarwa. Kuma duk malamai sun yi ijma'i sai da najasa haramun ne, babu sabani a tsakanin malamai, fatar jaki kuma najasa ne. Kuma yanzu wai mutanen China ne suke sayan fatan jakunan, shi ne zai mutu ya je sai jaki ya je ya kashi ya teɗe ya ɗau fatan abin nan ya sayar, a ga wannan wata musiba ne. Saboda haka haramun ne wannan sana'a kwata-kwatanta, domin najasa take sayarwa, haramun ne a sai da najasa. Haka nan dabban da ake yankawa, ko saniya ko abin nan tinkiya ko akuya ko raƙumi, idan ta zama mushe ba a yanka ta ba, sannan ma haramun ne ka sai da fatanta. Wataƙila wani ya ce, to ai an ce idza dubiga al-ihabu faqad tahura, ko ayyuma ihabin dubiga faqad tahura, in aka je mai fata ta yi tsarki, to sai mu ce to ai ba a je mai tan ba, saboda haka ba a je mai kafai da ita ba. Saboda haka in kuma za ka abin nan in ta ka je mai ta, ita dabbar da ya halatta a yankan kenan, in ka same ta ka je mai ta, mene jiman shi ne a cire dukkan wani dotti da yake abin nan ɗin saman fatan da bayanta, ma'ana dai ta zama kamar irin fata na dukawa wanda ake yin wani abu da shi, ake naɗe wani abu da shi haka. To in ka mai da shi haka za ka iya sayarwa, don ya zama mai tsarki a wannan lokacin. Amma kafin a je mai ta, haramun ne a sai da ita. Saboda haka ba za ka je ka samu mushin akuya ka feɗe ka zo ka sayarwa da wani fatan ba, haramun ne.
Wannan kuma yake cewa, mutum ne yana azumin watan Ramadan, sai ya je asibiti zai ba da jini, sai likita ya ce sai ya karya azumi, sai ya karya azumi. To tambayar sa nan shine, mallam ya taimaki rai ne ya karya azumi ko kuwa?
To azumi, in dai azumin watan Ramadan ne, in na nafila ne ka karya azumin ka kai tsaye ba wani inda in zaka bada jini saboda taimakon rai in na ramadan ne kuma to za mu duba mu gani shin ba da wannan jinin lalura ne ya zama lalura lalle a lokacin ake yin sa za a neme shi in an kai dire akwai matsala sannan kuma ba a samu wanda zai bayar ba sai kai to shikenan aka bada jinin ka ya zama lalura kai ma domin taimakon mai lalura ne daga ba zaka ci abincin ka bada jinin ko in ka bada jinin kila zaka ci abinci saboda likita ya duba in ka bada jinin ka a yanzu kana jin yunwa baka ci abinci ba zaka iya faduwa ko ne rashin lafiya zai kama ka zaka shiga laluran kai ma ko zaka iya bada jinin a bisa babin wannan laluran daga baya sai ka rama azumi amma fa sai ya zama lalura in akwai wani wanda yake da karfin da zai iya barawa ko bai ci abinci ba an same shi to kada ya halatta ka karya azumin ka ba ko kuma za a iya bari da jiddire a dau jinin sai bayan kai kai buɗe baki to nan ma bai halatta ka bada jinin ka ba amma in ya zama lalura ba mai barawa sai kai kuma mutumin nan ba zai yi aikin kiri ba na bada jinin ana neman jinin ruwan ajollof idan ka bayar ba kai laifi ba ka ci abinci daga ba kai azumin karama wannan azumin guda ɗaya saboda ad-daruratu tudhibul ma'zurat lalura yana halatta abin da yake na haramun ne
wannan yake cewa malam wani ne ake bin sa bashi amma baya raye kuma wanda yake bi bashin ko wanda yake bin sa bashin ba musulmi bane kuma ba a ma san inda shi wanda ke bin bashin yake ba to ya za a yi da wannan bashin na wannan mamaci
duk ɗaya ne ko musulmi ko ba musulmi ba in mutum yana bin ka bashi baka same shi ba baka samu ƴan uwansa ba ka je kai sadaka da shi in kai sadaka da wannan din kai ka fita ai idan musulmi ne Allah zai kai masa ladan a lahira zai zama lada zai samu a lahira maimakon kudin da za a bashi a duniya idan arme ne kuma wannan din zai amfane shi a duniya sai Allah ya masa canji ya yi wata harka sai ya samu maimakon wannan kudi to duk abin da arme yi sai zai samu zakamakon duniya babu na lahira sannan kuma kai ka kubuta daga wannan nauyin da ka riga ka yi sadaka da shi kai ka kubuta na'am
wannan yace malam mutum ne ya karanta alqur'ani a cikin ruku da sallah kuma daga gan me matsayin sallar sa
sallansa ta yi amma ya yi makaruhi ya yi abinda ba a so ba a karanta alqur'ani a cikin ruku da gangan to sai shi da gangan ya yi abinda bai kamata ba amma sallansa ta yi karatun qur'ani zikiri ne ba magana ba ne ya balle sana ce sallarsa ta baci
wannan kuma tambaya ke ce mutum ne idan ya zo bawali sai ya ga wani farin abu yana fita daga gabansa to wai janaba ta kama shi ko kuma me ya kamata yi
to wannan wajibi ne ai wani farin ruwa kamar majina zai ji kawai ya fita masa wannan yana faruwa idan mutum ya dade bai yi aure ba ko ya dade ba tare da iyalinsa to da haka zai wanke shi ne kamar yadda ake wanke fitsari kawai haka ake yin tsarkinsa babu wankan janaba ba mani ba ne
wannan kuma cewa yake shi ne ya yi tafiya da ya je garin da ya je sai ya sha ruwa a bisa lokacin da aka saba shan ruwa a garinsu amma sai ya bayyana masa cewar akwai bambanci tsakanin lokacin shan ruwan garinsu da garin da ya je a matsayinsa na bako wani ma lokacin da ya sha ruwan a garin da ya je na bakoncin lokacin rana ba ta fara ba mai matsayin azumi
to sai ya riga ma wannan azumi domin zai amfani da fadin ranar wannan garin wanda aka yi danganci ya kamata ya tambaya da ya je garin a ina ne kai karfe nawa ne ake shan ruwa sai a gaya masa shikenan sai ya sha ruwa ko ya tafi masallaci ya zauna zai ga za a zuwa kira sallar magariba amma yanzu da ya yi wannan sakacin bai yi ba kuma ya sha ruwa lokacin rana ba ta fadi ba ko da ma wani ne ya gaya masa labari wanda ba daidai ba ya ce masa karfe kaza sai ya bayyana da ya sha ruwan da rana ya sha rana ba ta fadi ba sai ya rama wannan azumi saboda al'aslu baqa'un nahari hatta yusaqanal layl asali yini yana nan sai kana da yakinin dare yayi kafin ka ci abinci kana da yakinin rana ta fadi na'am
wannan kuma yace malam ya halasta idan na haifi ya na sa mata sunan mahaifiyata amma kuma sai na zo ina kiranta da suna Khaira yayi
Khaira ba wani abu dama yawancin an yi wa mahaifiyata kura'ai ana ɓoye sunan ana saya sunan saboda girmama ta don ka ce mata Khaira babu wani matsala
wannan kuma yake cewa malam me ake nufi da larab gana wani matsayi ko wani matsayi ke da shi a musulunci
larab gana dai ina ji shine laraba ta ƙarshe ta watan safar wanda aka canfa aka ce masihu suna saukowa a wannan ranar aka kirkiro su abubuwa da na bidiya a ciki wanda kuma dukkanin su ba gaskiya bane kuma wannan abu ya samo asali tun zamanin jahiliya sai sa manzala kuma a cikin hadisin sai ce la safara babu wani abu na canfa watan safar watan safar alkhairi ne ita ba kamar sauran watan so da haka baya halatta mutum ya dinga irin waɗannan abubuwa ko ya rudu da irin waɗannan abubuwa ne na cewa a rufe kore da tukane da rufe kore da tukane kullum ma manzala kuma ya ce ka rufe idan za ka yi barci ko yaushe in dare ya yi amma ba wai lalle a watan abin nan a laraba ta ƙarshe ta safar ba wannan al'ada ce ta jahiliya wanda yanzu ake yin ta mutane wai sai a tsori ta mutane ana ga wani bala'i zai sauka a wannan ranar kuma ba gaskiya ba ne
wannan kuma cewa yake malam wasu sun yi nuni cewa wajibi ne kafin mai azumi ya yi buɗe baki sai can cikin dare kamar bayan sallar isha'i idan ba haka ba bai da azumi saboda faɗin Allah ta'ala wa atimmu siyama ila al-layl
wannan ayyan shi'a ne ba a ɗaukan maganan aurin su su yan shi'a sai dare ya yi tukunna suka ce kuma atimmu siyama ila al-layl an ce dare ne saboda ba su da ilimi sau da aka sai bayan isha suke yin buɗe bakinsu dama kuma ba sa sallar magariba sai isha ta yi amma kuma da Allah ta'ala ya ce summa atimmu siyama ila al-layl ku cika azumi zuwa dare sai kuma ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi ya ce ya saukar manzo Allah al-qur'ani shi zai yi mutane bayanin menene al-qur'ani yake nufi sai kuma ya tabbata manzo Allah kuma yana yin sallah ne da zarar rana ta faɗi to amma idan ya yi azumi baya yin sallar magariban har sai ya yi buɗe baki kaga rana na faduwa ake buɗe baki sannan kuma sai ya taho masallaci wannan kuma shine wanda dukkan musulmi ahlus sunna suka yi ijma'i a kansa duk musulmin duniya sai shi a kawai su suka saba anan saboda wannan ba a ɗaukan wannan maganan ba gina ta kan ilimi ba
wannan yake cewa malami ne na shiga sallah da niyyar kasaro sai wasu suka zo daga baya suka bi ni sai na cika yaya matsayin sallah ta
ya canja niyya kenan to wace ka cika kai kai kasaron ka kawai sun tashi su cika sallan su tunda ya halatta amma sallan ba ta bace ba niyyan kasaro zai iya canjawa ya mai da sallar sa ta zama cikawa idan matafi yayi niyyan cika sallah yayi niyyan cika sallah zai iya shi a zaton sa limamin sa cikawa yake kuma shi matafi ne sai ya gani limamin sa yayi kasaro ya sallame zai iya canja niyya ya mai da ita kasaro shi ma ya sallame dalili a kan wannan shi ne wato in karanta littafi za su iya wani zai iya nuna maka hakan in bai yi ba amma na fa'idar na same ta daga wajen ash-shekh mashahur Ali Salman wani malaminmu ne a Jordan malamin hadisi yana koya mana sahihu muslim ke dalili a kan wannan shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ake aikin haji ya yi kasaru ne a Mina raka'a biyu zamanin sai na Abu Bakar shi ma raka'a biyu yayi zamanin sai na Umar raka'a biyu yayi da sai na Abu Usman ya zama khalifa da ya zo aka tada sallah a Mina kawai sai ya cika ya raka'a hudu ya cika a zahar raka'a hudu kuma alhalin duk sauran sun yi ne raka'a biyu ne har sai abin nan Abdullahi ibn Mas'ud sai ya ce a ni wallahi raka'a biyu nan sun fi wannan raka'a hudu da aka yi ko da shi ne manzo Allah ya yi sai aka ce to me yasa baka yi magana ba sai ya ce al-khilafu sharr ya ce ai sabani sharri ne zai na tada wannan magana aka tada balbala a wurin kaga akwai matsala to muhallin shahi shine ai sahabbai dukkanin su ba su san cewa sai na Usman raka'a biyu zai sallame ba ai raka'a biyu zai yi ba sun shiga da niyyan kasaro ne kasaro ne niyyan raka'a biyu shi kuma kawai sai ya miƙe kawai da ya miƙe sai raka'a hudu kuma suka bi shi a haka kenan da ya miƙe ne suka canja niyyar suka maida ita cika sallah kuma suka cika ta da shi kuma babu wanda ya rama sallar sa saboda haka wannan shekin za ka iya canja niyya kana cikin sallah saboda haka da ya canja niyyar sai ya cika sallah ba da yi laifi ba ta yi kuma wajen kawo maka wani misali wanda kila za ka fi ganewa yanzu idan ka zo sallar juma'a ka zo ka samu an ɗago daga ruku ana sujjada kai kana tsammanin watakila raka'an farko ne da wata niyya za ka shiga da niyyar juma'a sai ka shiga da niyyar juma'a ah da aka gama sujjada kawai sai kaga an zauna ba a miƙe ba to yanzu kai ma dole ne ka zauna idan liman ya sallame za ka tashi ka yi sallanka to sallar juma'a za ka yi ko azahar azahar za ka yi raka'a hudu kaga a lokacin ne ka canja niyyan a zuciyarka da ka shiga da niyyan juma'a sai ka canja niyyan a zuciyarka kai ne kai azhar raka'a hudu ka ka canjin niyan ta zama azhar ko duk malamai sun yi da sun yi ijma'i wannan canjin niyan yayi saboda haka kana iya canja niyya kana mamu sai a jawo ka ka zama liman yanzu ka canja niyan ka kasancewan ka mamu mai koyi da liman ka zama ne ka zama ainihin wato liman haka nan zaka shiga sallah da liman yayi raka'a biyu abin nan an saba a masallacin idan an yi tarawihi ana yin witri raka'a uku ne amma an yi biyu sai a sallame sai a yi raka'a daya sai a yi raka'a daya daga baya to wannan limami shi da yazo da ya raka'a biyun kawai sai ya miƙe ka kai ka shiga da niyan shafa'i ne ba da niyan witri ba sai ya miƙe zai raka'a uku kenan a haɗe a matsayin witri kuma ya tabbata sunan manzala su fa za a yi haka to a lokacin sai ka canja niyan sai ka mai da shi witri kuma kawai sai ka bi shi in ka bi shi kuma sallan ka tayi wato wannan lokacin da muke karatu a jami'ar musulunci ta madina akwai wani malami limami daga cikin limamin madina abdulmusin ali sheikh shi yana yin haka to ranmu yana baci kwarai da gaske mun kasa samun mafita to amma mun shiga da niyan shafa'iya kuma zai zo ya zarce sai muka ce babu fikiho a nan lokacin ba mu gane ba sai daga ba muna bincike muna sai muka gane sai da ilimi yake aiki to za ka iya canja wannan niyan sai ta zame maka witri kawai to da haka canjin niyya a sallah halal ne akwai dalilai da yawa banda wannan misalan da na kawo hakan da yayi babu matsala a ciki amma sai dai sallarsa ta inganta amma da abun da ya fi tun da kasaru shi yake yi ya sallame a raka'a biyu nan da ya fi lada fiye da wannan raka'a hudun da yayi su kuma sauran ma musu tashi su cika ta raka'a biyu amma dai sallarsa kan ta yi
wannan kuma cewa ke malam me kafarar rantsuwa idan mutum yayi kamar misali ya ce aradu me kafarata
ba ta da wani kafara yayi laifi ne sai tobe koma zuwa ga Allah ta'ala duk wanda ya rantse ba da Allah ba yayi laifi ya kuma koma zuwa ga Allah ta'ala kuma za mu zo wannan babin a cikin wannan littafin insha Allah babin rantsuwa da bakance
a to daga ƙarshe akwai shawara ga masu rubuto tambayoyi musamman masu amfani da ayoyin alkur'ani mai girma don Allah a dinga rubuta ma'anar in cikin harshen Hausa ne yafi akan yadda ake rubutun ba kyau kwarai yadda wasu suke rubutowa ya saba wa ka'idar rubutun Qur'ani da kuma an ba da ma'anar zai fi kawai sannan na ƙarshe yadda aka saba ma rubuto tambayoyi ko kuma addu'o'i wajen malam sauran yan uwa wani ya ce shi ma'aikaci ne suna da jarrabawa ta ƙarin girma yana neman malam da yan uwa su taimake shi da addu'o'i wani ya ce yana neman jari ne ya ƙara kauri don ya aure malam yana neman addu'a wajenka wani kuma ya ce shi saɓani suke samu da wadda yake neman tafiya ta yi nisa amma har yana ga kamar ya fasa saboda saɓani yana shiga tsakaninsu bayan addu'a kuma yana neman shawarar ka ya za a yi to ya fasa ne ko ya ci gaba da dai makamantansu Allah ya taimaka
to kafin addu'a din shawara shine kar ka fasa magani irin wannan shi aure da wuri dama dogon nema kan yana da wuya ba a samu irin wannan matsala ba duyanin da zaka nema ka dade ba ya aure ba to dole za ku dinga samun sabani ku bata ku shirya ku bata har da iyayen ta ma za ku iya samun matsala sai za magani irin wannan kawai da an fara neman ayi auren in dai lokacin yayi to saboda haka kokarin da zaka yi kamar za a yi wannan auren kawai shine shawara wanda suka buƙaci addu'o'i Allah ya biya musu buƙatunsu na alkhairi kuma Allah ya biya mana buƙatunmu na alkhairi sannan akwai sanarwa muna da lecture da za mu yi a abin nan a masallacin juma'a na bakin kasuwa kusa da shagon Alhaji Baburo mai roba ranar laraba tsakanin magariba da isha akwai lecture a masallacin juma'a na bakin kasuwa kusa da shagon Alhaji Baburo mai roba insha Allah ubangiji subhanahu wataala ya biya mana buƙatunmu na alkhairi gaba ɗaya da wanda suka nema da wanda ba su nema ba duk Allah ya biya mana buƙatunmu na alkhairi wanda suke cikin kunci Allah ya fidda su daga wannan kinci kunci din اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من أعطيت تبارك ربنا وتعاليت اللهم برحمتك أمنا واخفنا شر ما أهمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين